nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin radio VOA Africa birnin Yamaika mitoci 102.5 da kuma gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da murya Arewa da Lol da kuma niyyar dukan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Safiru Hashim da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin a wannan hantsi.
A kuwa sani ai shugaban yan ta'adda na Boko Haram abokar shekau ne.
Saboda haka rahotannin da aka bara baya cewa ya mutu din nan ƙarya ne yana nan da ransa. Ku biyo mu domin jin wannan ansa daga bakin kanal Sani Kuka Shekau Usman kan yaki da jan bindigar Boko Haram a dajin Sambisa da sauran sassa. Za mu kawo muku cikakkiyar hira da muka yi da shi bayan labaran duniya. A jihar Niger ma'aikata suna kokawa kan rashin albashi. Sannan ku ji kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin saƙonni. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. A jiya Litinin ne aka gudanar da zanga-zanga a birane akalla guda uku na ƙasar Kenya, inda kafofin watsa labarai suka ce 'yan sanda sun bindige akalla masu zanga-zanga guda uku a yammacin ƙasar. A Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, 'yan sanda sun zagaye hedikwatar hukumar zaben ƙasar, inda suka kwashe yini guda domin hana masu zanga-zangar da suka mayar da ita duk mako kutsawa hedikwatar. Masu zanga-zangar dai ba su samu damar isa harabar hukumar ba, saboda 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa da feshin ruwa domin tarwatsa mutane kusan 100 kafin su kusanci harabar hukumar. Tun farko sai da 'yan sanda suka yi amfani da barkonan tsohuwa akan wasu ƙananan ƙungiyoyi masu zanga-zanga a jiya, ciki har da wata ƙungiya daga Kibera, wata unguwar matarauta da ke birnin Nairobi. Masu zanga-zangar dai sun samu damar kutsa ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta da harabar hukumar a biranen da suka haɗa da Mombasa da Kakamega da Kisumu. Wakilin jaridar Standard Philip Owa ya faɗa wa muryar Amurka cewa mutum ɗaya ya rasa ransa, wasu huɗu kuma sun raunata.
Shugaban Amurka Barack Obama wani jawabi mai hangin nesa da ya gabatar yau Talata ya ga wato 'yan ƙasar Vietnam cewa su da Amurkawa sun kama hanya ta yin balaguro mai tsawo na tsawon shekaru 100 masu zuwa. Shugaban Amurka da ya gabatar da jawabin a babban zauren taron ƙasar a Hanoi yau Talatan, inda ya taɓo batutuwa masu yawa ciki har da batun 'yancin ɗan Adam, wanda mahukuntan ƙasar ba sa son jin haka. A ganina mutunta waɗannan 'yancin bil'adama ba barazana ba ce ga zaman lafiya, in ji Mr. Obama. Akwai kimanin fursunonin siyasa 100 a Vietnam, kuma masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce ko a makon jiya ma an tsare waɗansu ƙarin mutane. Gabanin jawabin nasa, Mr. Obama ya gana da 'yan ƙasar 6 da suke aiki da ƙungiyoyin farar hula da suka haɗa da masu rajin kare 'yancin bil'adama.
A jiya Litinin ne fashewar wasu mabmai ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 100 a wasu biranen Siriya biyu da ba kasafai suka fi samun tashin hankali ba, a cewar gidan talabijin na ƙasar Siriya da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Siriya. Wannan fashewar dai ta afku ne a biranen Jabalia da Tartus, inda gwamnati ke da ƙarfi. Biranen da banda yanzu sun tsira daga mummunar tarzoma yakin basasa da ya kwashe shekaru 5 ana yi. Fashewar mabmai 4 akalla harin kuna bakin wake daya suka tashi a Jabela, ciki har da kofar babban asibitin birnin. Haka kuma an harba roka da aka yi wata tashar mota ya sanadiya asarar rayukan mutane 53, a cewar kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama da ke Siriya. Haka kuma fashewar wasu mabmai 3 da akalla harin kuna bakin wake daya da aka kai birnin Tartus da yake da tazarar kilomita 60 daga kudancin Jabela, wanda shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama Rami Abdulrahman ya kira harin da ba a taɓa gani ba. Wani kamfanin dillacin labarin da ke da alaƙa da kungiyar ISIS ya ɗora wa kungiyar masu tsoron ra'ayi laifin kai harin.
Ana sa ran zuwa ƙarshen wannan shekara mummunan ƙarancin abinci a ƙasashen kudancin Afirka ya ƙaru, sai dai idan ƙasashen duniya sun ɗauki mataki nan ba da daɗewa ba. masanin aikin agaji a Afirka ko kuma masana aikin agaji a Afirka suna nuna damuwar cewa fari a nahiyar Afirka na iya mayar da nahiyar bayan kasashe da yaki ya daidaita kamar su Yemen da Iraki yayin da cikin wannan makon shugabannin kasashen wato suka hadu domin taron koli na farko kan agaji kan da aka yi a Istanbul a cewar babban mai ba da shawara a majalisar dinkin duniya Shadrack Omol lokacin da ya kamata a dauki mataki na kawowa ƙarshe ya ci gaba da cewa rashin daukan mataki akan lokaci kamar wannan da ake fama da shi a kudancin Afirka baya samun kulawar da ya kamata saboda ya faru ne ba zata
daga ƙarshe shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan yayi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su haɗa kai wajen tunkarar jidalin babbar matsalar rikice-rikicen jin kai mafi girma da ake fama da ita a duniya Erdogan yayi wannan kira ne a jiya Litinin a lokacin taron kolin kwanaki biyu na Majalisar Dinkin Duniya a Istanbul don shimfiɗa ingantattun hanyoyin tunkarar matsaloli masu alaƙa da al'amarin gudun hijira da suka gujewa yaƙi a Siriya da Iraki zuwa Turkiya masu fashin baki sun ce kasancewar yan gudun hijira miliyan 3 a Turkiya hakan ya mayar da kasar wadda tafi kowace wajen karbar yan gudun hijira a duniya bangaren da majalisar dinkin duniya ta kira zaman rikicin jin kai mafi muni da duniya ta gani tun yakin duniya na biyu duk da cewa ana tambaya akan ko taron kolin zai iya haifar da sakamako mai kyau babban sakataren majalisar dinkin duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga wakilai da shugabannin kasashe sama da 60 cewa mu kudura aniya yanzu ba wai kawai muke kare rayukan mutane ba amma mu baiwa mutane damar samun rayuwa mai inganci da walwala
labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka nan Washington DC madalla wakilin sashin Hausa a jihar Niger Nigeria Mustafa Nasir Batsari ya aika mana da rahoton cewa
yanzu haka dai daruruwan ma'aikatan gwamnatin jihar Niger dake tarayyar Nigeria sun afka cikin halin damuwa a sakamakon share dogon lokaci ba tare da sun samu albashin su ba to sai dai gwamnatin jihar Niger ta ci duk wanda aka ji ya kuka game da rashin samun albashi to babu shakka akwai dalili A yanzu dai kimanin watanni hudu kenan waɗansu ma'aikatan da yawan su ya haura 1000 ba su samu ko sisi daga cikin albashin su ba a cikin ma'aikatan har da waɗanda suka je kasashen waje domin karo karatu bisa amincewar gwamnatin jihar kamar yadda waɗannan da suka nemi a saka sunayen su suka shaida mun ta waya daga kasar Malaysia
yanzu daga Malaysia kuma gara
na'am to yanzu menene matsalar ku
wa
an yi screening da an yi abiya na wata fiwa amma sai
da lokacin sai aka dakatar da albashi to an ga muku dalilin dakatar da albashin naku abiya wanda zai yi ya kawo kai kuma ku samu aiki ta tsar mana cewa sun ba da dukkan mu da ake bukata sa har yanzu ba ya kuma
to yanzu ya wannan abu mu wani hali kuke ciki yanzu
gaskiya har kuma ciki
To kungiyar kwadagon jihar Niger dai ta ce tana sane da wannan matsala kuma tana kokarin shawo kan lamarin Comrade Yahaya Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger
Muna da labari kuma mun gaya ma mai consultant cewa wayannan duka sun je da yadda gwamnati ne saboda haka ba abin da zai taba albashin su bai kamata ba
hadda ita gwamnatin kun gaya mata
mun gaya ma hadda commissioner
kamar su ma'aikatan da har yanzu ba su damu nasu ba kuma suna aiki wani matsayi kuke yi a kansu
a'a mun damu a gwamnati wasu ka a ba su albashin su
to sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce a yanzu tana aikin tantance ma'aikata a saboda haka duk wanda aka ji ya kuka game da rashin samun albashi to akwai alamar tambaya inji kwamishinan kuɗi na jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe
ana tantance ma'aikata wanda kuma kun sani a kowace ma'aikata an ce ta bada sunayen waɗanda aka san suna karatu a waje wanda ita da kanta ta bada izinin su tafi karatun nan idan ma'aikatan ka bata bada sunan ka ba ko ta yi omitting ɗinka to wannan ba laifin mu bane ba yanda za a dakatar ma wanda ya je karo ilimi a ci an dakatar masa da albashi kamar yanda ake ta koke-koke ne duk wanda ka ji yayi kuka akan rashin albashi a Najeriya akwai dalili akwai waɗanda mun sama suna an san albashi biyu wasu mun sama albashin da suke an saba nasu bane.
Karancin rashin kudade ne dai yasa gwamnatin jihar ta dauki matakin tantance ma'aikatan domin kawar da ma'aikatan bugi da gwamnatin jihar ta ce tana tafka asara akan su. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Inda albashin shi bai huto ba. Ni je lak mai kulanga. Ya yanke wayar wutana. Mai karbar haya ya zo. Wutana shidda ban biya ba. An babu kudi ka bar gidana. Dan garuwan mu mai ruwa. Shi ma ya bar kawowa ruwa. Muruhu bai ga dan tukunya. Kuma yara ba gari na sahe.
Kawan mu kawo muku hira da makai da daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin ƙasar Najeriya kana sani ko ka sheka Usman kan matakan soji da rundunar mayakan ƙasar suke dauka kan yan bindigar Boko Haram a dajin Sambisa da kuma sauran ƙasar. A shakata da wannan fefe da marigayi Alhaji Adamu Dan Mara Jose Rera.
La ilaha illallah yau da daba gwani sai Allah. Amma la ilaha illallah ba gwani sai Allah. Allah ji kan maza sun haɗe, Allah ji kan sa Ahmad Bello. Tun da zuwa sa Ahmad Bello, kowa ga gani ko ba da yaro ba wani hankali a jikinsa. Abun da ke maku jiyo ni ma ya kan mani siyo. Abun da ya cuce ku wallahi ya cuce ni. Allah ji kan sa Ahmad Bello, Allah ji kan fura ya majesa. Sun ba rabo da gwani ba wai kayan amai da kaman shi. Sa Ahmad Bello ya yi kayan ji sannan ku ya yi ni basi. Ya Ahmad Bello studio namu babban ku wajen kallo na aka dona can aka yi shi. Allah ji kan prime minister baba ta ba wa kalewa ga ilimi kuma ga hakuri ga ai ga adalci wajen tafa wa kalewa. Emirka suna mani taɗin, Nuraja suna mani taɗin, Laberiya na man taɗin, Ibrahika suna man taɗin, har da Igbo suna mani taɗin wajen haɗarin sahar adalci. Don haka nan mutanen amin, kuma ku riƙe mu amana kamar ba ba ta fawa ɓalewa. Don mutumin da ya ci amana ta ga amana sai ta ce shi. Wai haƙuri ya kan dafa dutse amma ya sharo mai shi. In yaro ba ɗaukan yaro sai in gume ni mu waɗi a dole ruwa ba zai ci gani ba sai kwanan gani.
Marigayi Alhaji Adamu Dan Maraya Jos. Rundunar sojojin Najeriya ta yi wa dajin Sambisa inda ake jin mayakan sa kai na Boko Haram suka ɓuya wato zobe. Na tambaye shi yadda farmakin ke tafiya.
Yanzu su kansu a cikin dajin na Sambisa saboda barin wutar da ake masu wato kawunan su shugabannin 'yan ta'addan ya rarrabu. Misali ranar Litinin har ma aka sami wani bala'i da ya haɗa musu ko da yake mu alheri ne gare mu wanda duke son zaman lafiya. Saboda babban jami'i da ke haɗa musu bom a ya nemi da ya ga uwar bari ya gudu. To wani da ke tsaron lafiyar shi shugaban nasu ya dauki bindiga ya harbe shi take yanki. To kaga sun yi asarar wani jigo da yake hada musu bama bamai, to kuma aka sami wanda ya gaje shi, shi kanshi da ya gaje shi wani wanda suke kira Jilalabi, shi ma yana so ya nuna kwarewar shi wajen hada gom, ya tashi ya fasa mashi idanu, yanzu haka ya zama makaho. To ka gani wani abin alheri ne ga Remu.
To ka ambaci cewa wani mai gai ko kuma mai tsaron shugabansu, shin wane ne shugabansu ne yanzu?
Kowa ya sani ai shugaban ƴan ta'adda na Boko Haram Abubakar Shekau ne.
To saboda haka rahotannin da aka bara ba cewa ya mutu din nan ƙarya ne, yana nan da ransa?
Abin da muke so ka gane, mu dai ba mu ce maka cewar gashi mun tabbatar maka da cewar shugaban ƴan ta'adda na Boko Haram an kashe shi ba ko ya rasu. Idan har muna da tabbacin haka, za mu gaya maka. Saboda haka shi abin da ya faru ranar Litinin tabbaci hakikan. Wani ne mai tsaron lafiya, shi shugaban ƴan ta'adda na Boko Haram Abubakar Shekau, shi ne ya kashe wannan mai hada bom ɗin da shi ya karaya yana nema ya gudu.
To
kuma wanda suka dora ma nauyin hada bom ɗin ko jagorancin haka, shi ma garin hadawar Allah ya kama shi, ya zama makaho yanzu haka.
Kana kuka shekara ka ambaci cewa kun ceci akalla mutum biyu cikin ƴan matan Chibok da aka sata ko kuma masu karatu a wurin. Shin a fahimtar ku har yanzu waɗannan galib sauran ƴan mata kusan metan din nan suna wannan dajin ne ko kuma ina suke?
Ya hakikanin gaskiya muna zaton haka, mu har ma dalilin da ya sa muka kullo da wannan sabon salo na yaki wanda a Turanci ake ce ma Operation Crackdown. Shi wannan Operation Crackdown dama yana da manufa guda biyu. Na farko shi ne a kakkaɓe ƴan ta'adda na Boko Haram, na biyu ko ta biyu wannan manufa shi ne a tabbatar duk wasu mutane da ƴan ta'adda na Boko Haram suke riƙe da su a wannan daji an kudar da su. To ba mu raba ɗaya biyu, muna kyautar haka, kuma don haka muna aiki kan haka. Ba kuma nan ba, duk inda har ya sa Allah ya sa ƴan ta'adda na Boko Haram suka je suka rike wasu, za mu yi ƙoƙarin mu ceto su duk ma inda suke. Abinda kawai muke so mutane su fahimta shi ne, waɗannan ƴan ta'adda na Boko Haram yanzu sun ga wabbari, galibinsu suna tsalalewa ko suna gudu daga wannan sansanoni nasu na dajin Sambisa. Dole ne a taimaka, a rika kula in aka gaba ko huska ko kuma aka ji wani labari a sanar da mu.
Ganin cewa kun yi magana da ita Amina Ali, ba ku da fargabar lafiyar su sauran ƴan matan nan da suke wurin ganin yanzu ka ce sun ga uwar bari suna gudu, watakila kuma su bullo da wasu mugayen halaye, ganin an san abubuwa da suke a da, kuma akwai raɗe-raɗen cewa suna amfani da mata daga cikinsu da suka gawurta ko suka wanke wa kai wajen kashe ƴan uwansu mata da suke wurin, ba kwa fargabar cewa akwai matsala game da lafiyar su waɗannan sauran ƴan mata da ake garkuwa da su?
Dole ne ya kasance kowa yana da fargaba irin waɗannan abubuwa, musamman ma in aka ce yau kana mutum yana tsare a hannun ƴan ta'adda waɗanda ba su da alƙibla, ba abin da suka sani, sai dai ko su kashe ko su jima mutane rauni ko kuma su salwantar da dukiya da sauransu. To dole ne akwai wannan damuwa, amma duk da haka abu idan ya zama dole ba yanda za a yi, amma ana bakin ƙoƙari a tabbatar da cewar duk ma inda suke an ceto su, sannan kuma akwai matakai da dama da aka ɗauka. Abinda nake so ka fahimta ba wai aiki ne na sojoji kawai ba, akwai haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro da kuma wasu ƴan gari da suke taimaka, musamman ma civilian JTF da dai makamantansu.
Babban Hafsan mayakan ƙasar Najeriya ya ce kun yi wa dajin Sambisa zobe baki ɗaya, kun yi wa wurin da'ira ba halin su waɗannan ƴan ta'adda su gudu. Haka maganar take, idan kuma haka ne, wacce irin nasara kuke samu wajen hana su barin wannan da?
Ba wai ba yanke haka wannan magana take, kuma zancen nasara ko da za a yi na gaya ma. Muharin aka rika samun nasarorin da ake samu yanzu.
Ka yi kira ga jama'a ga cewa su ba ku haɗin kai ga kuɗin suka ga baƙi da sauransu, menene martanin jama'a gare ku?
sai muna samun haɗin kai daidai gwargwadon hali. Misali, kaga abin da ya faru a Kano, sannan kuma kamar abubuwan da suka faru a wajen Dambuwa a 'yan kwanakin da suka wuce da sauransu. Sannan kuma wani albishirin ka da nake so ka gane, dan ma ba mu kai ga shaida mu duniya ba, ko shekaran jiya nan an kama 'yan ta'adda na Boko Haram a garin Lokoja saboda ainihin a taimakon ko kuma yadda mutane suke ba da haɗin kai suke kai koke ko kahotanni in sun ga abin da ba shi ke nan ba, da dai sauran garuwa da dama. Ba nan ba har jihar Bayelsa an kama saboda mutane sun tsegunta ko ɗazu a jihar Rivers da muka je an kama wasu da dai sauransu. To abinda muke so mutane su ci gaba da ba da haɗin kai kenan. Sannan kuma idan ka lura ko can bakin dagar da gehenta akwai mutanen gari waɗanda dama suke ba sojoji haɗin kai, misali musamman ma irin civilian JTF waɗanda su suka san dajin kuma suka san hanya kuma suka san waɗannan mutane da su ake aiki, suna ba da haɗin kai suke a tona masa asiri da sauransu. To baya ga waɗannan waɗanda suke aikin sa kai, abinda muke so mutane su lura da shi ko kuma su ankara da shi shine cewar yaƙi da ta'addanci wani abu ne da ya jiɓanci ko ya shafi kowa da kowa. Ba wai kawai zaka zura ido bane sai jami'an tsaro, dole ne ya kasance duk abin da kake yi ka riƙa lura da gabanka da bayanka, hagunka da damanka, in ka ga abin da ba shi nan ba ka shaida ma hukuma. Ta haka sai ka ga ba ma wai harka ta ta 'yan ta'adda ba, duk wasu fitinannu na gari za a samu kafin su kai ga ɓarna an fahimci abin da suke ciki an kama su an hana su hakan nan.
Kanan ko ka shiga akwai wasu jaridun Najeriya da ke buga labarin cewa akwai wasu fayafayen bidiyo da ke yawo na yadda aka nuna wasu mata da suka gawurta wannan harka ta Boko Haram. Wata mace suna shirin za su kashe ta, tana roƙo don Allah a cece ta su kyale ta, amma duk da haka suka ci gaba suka kashe ta. Kuna da majiya, kuna da samun labarai irin waɗannan abubuwa da ake zargin wasu mata cikin 'yan ta'addan suke yi?
Kwarai da gaske, don haka ne ma ya kasance duk sanda aka ceto mutane daga hannun 'yan ta'adda na Boko Haram ake musu bincike kwakwak. Ba don komai ba a tantance wane ne ko wace ce waɗanda 'yan ta'adda ne da waɗanda kuma su ba ruwansu da ta'addanci. Kuma ba wai kawai yadda suke ma mata kisan gilla ba, ta mutane akwai dabaru da dama da suke salwantar da rayukan jama'a. Misali ma ba ga wannan mata da aka yi mata yankan rago da sauran jami'an tsaro da sauransu suka mata kama mutum a ɗaura shi ƙafa hagu a ɗaura ta a mota, ɗaya can ta gabas, ɗaya kuma ƙafa dama a ɗaure ta ita ma ɗaya motar ta yi yamma, misali har sai sun kai ga keta mutum ko kuma in ma suka ga dama su zo kamar yadda ake haɗaddawa su riƙa raɗan mutum har sai Allah ya mishi cikawa. Abubuwa ne da ba ma kyan gani kuma ba jin daɗi ba daɗin haɗi. To amma abinda mutane muke so su fahimta shi ne cewar 'yan ta'adda na Boko Haram sun daɗe suna ɓanna, kuma ba wani abu suke da manufa ba ce kawai dai son burin cimma wani buri ko wani son kansu, amma ba addini ba ne ba, ba wani abu ba ne ba. Don haka mutane ne shu'umammu kuma kusan in ce shaitanu waɗanda ma Allah ma yana wadai da su ya matsi ne masu. Don haka mutane dole su ankara da waɗannan abubuwa, ba an yi ba ne don a tayama da mutane hankali, amma dai a tabbatar musu da cewar ga irin mutanen da ake fama da su, don waɗanda suke kokanto ko kuma suke wani ɗari-ɗari ko kuma suke neman su goya musu baya su bari cewar mutanen nan shekanu ne ba mutane ba ne waɗanda za a yi wata hulɗa ta kirki da su.
Daraktan hulɗa da jama'a nan rundunar sojin Najeriya Kalal Sani Kuka Sheka Usman kan matakin soja da rundunar mayakan ƙasar suke ɗauka kan 'yan bindigar Boko Haram a dajin Sanbisa. Ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogonmu ke cewa kusan ƙarfe wato an ta sama karfe 3:25 a halin yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni.
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio America, mai magana daga karamar hukumar Wase a jihar Plateau. Sunana Abdulrahman Amwase Amwase. Hakika yau ina son bada ra'ayi game da ƴan Niger Delta yadda suke yi ransu abin da ya so musu kafin su gaɗi daga ciki. Akwai sagiru masu son tashin hankali. To shawara ta a nan shi ne ga dukkan wanda aka kama shi da son tashin hankali, doka ta aiki a kansa, a kama shi a hukunta shi tare da kuma sheke dukkan wani wanda aka kama shi ɗaya bayan ɗaya. Hakan ne zai nuna tabbatar da cewa doka tana aiki akan kowa, ba talaka, ba babba, ba yaro, bulalan kan hanya, fyaɗe babba, fyaɗe yaro. Ta fatan ina kawo da ƙarshen irin waɗannan masu son tashin hankali. A gode daga karamar hukumar Wase a jihar Plateau.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika, mai magana Dr. Abdullahi ne maganin gargajiya Gulma, jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murya Amerika, ina so in bada ra'ayina akan matsalolin da suka faru na tsadar rayuwa a wannan ƙasa tamu Najeriya. Hakikanin gaskiya ina so in ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shawara, har gobe muna nan tare da shi kuma muna masa fata alheri. Sai dai saura da ni lokacin da yake zai yi odar shinkafa domin ya taimaka ma talakawan Najeriya ya wadata ƙasa da abinci. Sai ɗan majalisa suka ce a'a, ai shi sun iya za su wadata da ƙasa da abinci. Kamar tsirin sanatoci da ƴan majalisa sun ce ga shi duk wanda yake bizin yana da kamfanin nashi na kansa. Suna buga shinkafa, suna sarrafa shinkafa da kansu. Amma shinkafa ba ta da sauƙi ga talakan Najeriya, saboda ni talakan Najeriya dai ya san shinkafa ga waɗannan mutanen, saboda ba sauƙi wallahi gare ta. To da haka don Allah su ga kanmu shugaban ƙasa ma raye odin shinkafa. Idan abinci ya wadata a Najeriya, to ɗan Najeriya zai samu sauƙi da wahalhalun da cikin wahalhalun da suka da hadabe su. Muna fata Ubangiji Allah ya sa wannan saƙo ya kai ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kuma ya taimaka ma ƴan Najeriya, kuma ne muka fata alheri. Na gode sashen Hausa na murya Amerika, mai magana Dr. Abdullahi ne maganin gargajiya Gulma.
Magana Aliyu Ahmed. Da Allah, muryar Amerika, ina so kumika mun godiya ta musamman ga Dr. Babagana Umar, kwamishina na gire-gire da ayyuka ta musamman, bisa kokarin da yake waje bin duk inda aka kone da inda aka ɓata domin a gira. Allah, Allah, Allah ka ba mu zaman lafiya, ka taimake gwamnatin kashin.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ni ana Alhaji Audu Mai Gora, Kampala, Malam Madorin, jihar Jigawa. Ra'ayina na yau da zan bayyana shi ne game da halin da jam'iyyar PDP ta shiga ciki, wadda wannan abu bai zo mana da mamaki ba. Domin idan ka kallaci irin yadda PDP ta shekara 16 tana mulki, tana kuma zalunta 'yan Najeriya, saboda haka faɗawarta cikin wannan rikici ba wani abu ne da izo mana da mamaki. Domin mun tabbatar al'umma sun zaɓu da sigalalle jam'iyyar PDP ta shiga halin haula, sakamakon irin yadda ta gasa wa al'ummar ƙasa aya a hannu, da kuma irin yadda aka ringa lubda ciki da dukiyar 'yan Najeriya sakamakon rin shugabanci na gari da muka samu a ƙasa. Mai magana Alhaji Audu Mai.
Madalla ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Karfe 3:27 mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
A jiya Litinin ne aka gudanar da zanga-zanga a birane aƙalla guda uku na ƙasar Kenya, inda kafofin watsa labarai suka ce 'yan sandan sun bindige aƙalla masu zanga-zanga guda uku a yammacin ƙasar. A Nairobi, babban birnin kasar Kenya, 'yan sanda sun zagaye hedikwatar hukumar zaben kasar, inda suka kwashe yini guda domin hana masu zanga-zangar da suka mayar da ita duk mako hutsawa hedikwatar. Shugaban Amurka Barack Obama a wani jawabi mai hangen nesa da ya gabatar ya gaya wa 'yan kasar Vietnam cewa su da Amurkawa sun kama hanya ta yin bulaguro tare da tsawon shekaru masu zuwa.
To ma da Allah gaishe ka da ka Allah ka mun karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku saki jin wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki da shirin noma tushen arziki na Halima Dingrau. Kamar na madadin Sarfilu Hashim wadda ta yi gabatar da shirin da Tibahiro Diodone da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Charles Sass da ya rika masa annan ni sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.